sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tace kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya. Ha kuma ana iya samu akan radio Alpha dake kuma si a kasar Ghana. Ha kuma masu son kama mu akan yanan gizo suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 15 ga watan Satumba na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC, tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan da wannan kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim, ba mu dandanar labaran.
To Ladan, headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta saki harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango. Motocin trailer dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tana dama yaran da matsalar gudun hijirar yan Rohingya ta shafa sun nufi kasar Bangladesh inda suke. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis cewa yana dabda cimma yarjejeniya da shugabannin Majalisar Tarayyar Amurka saboda kare wasu dubban matasa bakin haure daga barazanar kura.
Madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa yanzu haka dai hankula sun fara kwantawa a yankin jihohin kudu maso gabas inda rigima ta balle.
Sai yanzu mutura 'yan sanda suna patrolling wanda anguwa gaba gida, kuma muna assuring members of public cewa kowa ya shigaba da harkar shi.
Haka ma a arewacin Najeriya, jihar Filato, an sa dokar hana fita daga karfe 6 marance zuwa karfe 6 safiya. Ko me yasa?
Wasu 'yan tsiraru su ne suke ta yada jita-jita ba don komai ba, saboda suna so su yi amfani da wannan daman don su biya bukatunsu. Wannan bukatun nasu bai wuce sata ba.
Haka kuma Jummai Ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Headquarter tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta saki harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau din nan Juma'a. Makamin ya bi ta kan tsibirin Hokkaido mallakin Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific. Nan da nan kasar Japan ta yi amfani da kakkausan harshe wajen nuna bacin ranta ga Koriya ta Arewar saboda harba wannan makami. Babban jami'in da ke magana a madadin kasar ta Japan ya ce Japan fa ba za ta lamunta da takallar da Koriya ta Arewa take yi akai-akai ba. Wannan harba makamin ya zo ne 'yan kwanaki kawai bayan da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya kakaba mafi tsanani na takunkumi kan Koriya ta Arewa saboda shirinta na nukiliya da kuma kin daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. Kafar labarai ta Reuters ta bayar da rahoton cewa kwamitin sulhun zai yi zama a yau din nan Juma'a da karfe 3 na yamma kan harba makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewar ta yi.
Motocin trailer dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanada ma yaran da wato matsalar gudun hijiran yan Rohingya ya shafa sun nufi kasar Bangladesh inda dubun-dubatan yan kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suke gudu suke fakewa, a cewar cibiyar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Alhamis. Zuwa yanzu dai yan kabilar Rohingya wajen 400,000 ne suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh, kuma a cewar hukumar kula da yara ta UNICEF a wajen kashi 60 dukansu yara ne. Akwai tsananin karancin komai da komai, musamman ma wurin kwana da abinci da tsaftataccen ruwan sha, a cewar Edward Begeda, wakilin UNICEF a Bangladesh. Kayan tallafin da UNICEF ta tura sun hada da ruwa da abubuwan tsaftace muhalli da kayan sawa da sauran abubuwan bukatan yau da kullum a cewar ta. Kuma akasarin kayan za su isa ne cikin makonni masu zuwa idan Rabbana ya kai mu. Sanarwar samar da kayan agajin ta zo ne kwana guda bayan da Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana al'amarin da cewa tamkar kisan kayan dangi ne ake ma al'ummar ta Rohingya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis cewa yana dabda cimma yarjejeniya da shugabannin Majalisar Tarayyar Amurka saboda kare wasu dubban matasa bakin haure daga barazanar kura. Shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su Amurka ba bisa ka'ida ba, ya ce to amma fa duk wata yarjejeniyar da za a cimma sai ta hada da gawurtaccen matakin tsaro a kan iyaka. To muna nan muna nazarin wani tsari bisa sharadin samar da gawurtaccen tsarin tsaro a kan iyaka a cewar Trump a yayin da yake shirin tafiya jihar Florida saboda gane makaidansa irin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta yi. Wannan kalamin na Trump ya zo ne ba da dadewa ba bayan da ya rubuta ta kafar Twitter cewa bai samu cimma wata yarjejeniya ba da shugabannin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa da ta wakilai kan batun dakatar da daukar mataki kan yaran da aka shigo da su cikin Amurka ba bisa ka'ida ba, daka a takaice wanda gwamnatin Trump ta soke a makon jiya yayin da kuma ya baiwa majalisar tarayyar Amurka watanni 6 ta kada ƙuri'a kan batun. Shugabar marasa rinjaye a majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer sun faɗi bayan wata liyafar cin abinci a fadar White House da shugaban Amurka wato Donald Trump da daren ranar Laraba cewa sun amince su gaggauta bullo da tsarin kare matasa bakin hauren waɗanda suka yi rajista ƙarƙashin shirin daka. Shirin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bullo da shi don kare su daga kura.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. ISIS ta yi ƙirarin cewa ita ce ta kai hari da bindigogi da babamai wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 60 a jihar Alhamis a kudancin Iraki. Sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda aka kai daura da Nasiriyya headquarters lardin da Hika a cewar jami'an. 'Yan bindigan sun buɗe wuta a wani wurin cin abinci sai nan da nan kuma wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bom cikin wata mota daura da wani wurin duba ababen hawa a cewar jami'an. Uku daga cikin mamatan 'yan sanda ne a yanda kuma da dama daga cikinsu 'yan asalin ƙasar Iran ne waɗanda da yawa daga cikinsu sun je ayyukan ibada ne sannan suka ratse wurin cin abinci a kan hanyarsu ta zuwa wuraren ibadar. A bayanin da ta fitar inda take ɗaukar alhakin kai harin, ISIS ta ce ta kashe 'yan shi'a da dama.
Amurka za ta yi amfani da wani sabon salo a kafar labarai wajen mai da martani kan farfagandar da Rasha ke bazawa, inda Amurkar za ta yi amfani ne da labaran gaskiya da zumar dakile labaran ƙarya da Rasha ke yadawa a cewar babban shugaban hukumar yada labaran gwamnatin Amurka John Lenson ga wani kwamitin majalisar dattawa. Lenson ya faɗi jiya Alhamis cewa ya ga abin da ya kira ƙaruwar farfaganda da ƙarerayi a duniya, sannan ya ce yanzu haka cibiyar gwamnati wadda yake jagoranta ta da kufa wajen dakile irin waɗannan karerenta wajen amfani da gaskiya. BBC ce hukumar da ke kula da muryar Amurka da sauran kafofin yaɗa labaran gwamnatin Amurka.
Labaran duniya ke nan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Faro da rahoton samun kwanciyar hankalin da aka samu a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya, inda rikici ya barke. Ga Lamido Abubakar Sokoto da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kawo yanzu dai za a iya cewar ƙura ta soma lafawa bayan da wani rikici ya auku tsakanin 'yan ƙungiyar nan ta IPOB da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra da 'yan asalin arewacin Najeriya, musamman ma a yankin kudu maso gabashin ƙasar da ma wani ɓangare na yankin Niger Delta. Hakan ya sa 'yan asalin arewacin Najeriya da lamarin ya shafa da ke zazzaune a yankunan sun fara bayyana irin hasarorin da suka yi a sakamakon farmakin da 'yan rajin ɓallewa daga Najeriya suka yi a baya-bayan nan. Sannan kuma na tattauna da su ga abin da suke cewa.
Sunana Alhaji Salihu Dan Wanzo, shugaban Kato Albasa Abba. Lalle yanzu muna da gawawwaki guda 8 suna na mutuware, ba mu koza na izin su ba. Sai asara wanda aka yi da motoci da duke da anka abin da aka kona. Za su kai misalin naira miliyan 45. Waɗanda suka je kata yanzu dinnan maganar da muke maka, muna da waɗanda sun kai dan karamin rauni, ba muna da mutum 31.
Rana Jiyan da Ibrahim. A gaskiya muna cikin wani hali da mu da yaran mu da mazajen mu gaskiya. Inda muke yanzu ko abinci babu ba ruwan sha yaran mu duk ba lafiya. Wasu mazajen mu ma wallahi ba mu san inda suke ba. Yanzu haka ga wata ta shigo da gudu wallahi mijin shi shekarun jiya bata ganshi ba. Muna so mu tafi an ce ba hanya muna tsoro. Yanzu haka muna wurin wani masallaci.
Sunana Amina Ibrahim Barci. Ni ina Yungwa Road ne.
Ina Abako?
Eh, yanzu haka mamiji na ban san da yake ba wallahi.
Tun yaushe abin ki san inda yake ba tun sanda abin ya faru?
Kamar shekarun jiya ne.
To ai
wanda abin ya faru?
Kira waya ba ki same shi ta waya ba?
Eh, mun kira waya, wayan shi ma ba ta tafiya.
Alai salisu Balaraba dan Ikarama zaunan Port Harcourt. Ina al'amari gaskiya mu dai ba abin da zamu ce sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda wayannan mutane abin da suke yi gaskiya babu hankali a cikin sa. Musamman a Port Harcourt da Obibo da kuma kan hanyar Aba dan ni abin ya ritsa da ni Allah ne ya fitar da ni. Gaskiyar magana an yi asarar rayuka da dukiya.
Jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a yankin kuma sun ce zaman lafiya ya dawo kuma mutane uku ne suka rasa rayukansu. AIG Hosea Hassan Karma shine mataimakin babban inspector general ɗan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara a yankin.
Mutane uku sun mutu a ba tunda mutane sun mutu dole akwai wanda za su samu ciwo. Eh yanzu ma mun tura yan sanda suna patrolling wanda anguwa gaba gida kuma muna assuring members of public cewa kowa ya shiga ba da harkar shi.
Hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun ce lalle ba za su yi ramuwar gayya ba game da wannan lamarin sai dai za su bi hanyoyin da suka kamata domin neman mafita. Lamido Abubakar Sakko muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To daga kudanci sai kuma arewaci inda gwamnatin jihar Plateau ta sa dokar hana fita domin gudun ci gaba da barkewar tarzoma. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Plateau ta sanya dokar hana yawo daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a cikin garin Jos da Bukur. Matakin ya biyo bayan wani yamutsi bayan jita-jita da jama'a suka rika yadawa. A wata sanarwa da ke da sa hannun daraktan yada labarai da harkokin jama'a fadar gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanley yace sun samu labarin jita-jitar mai da martani ne kan masu fafutukar kafa yankin Biafra a kudu maso gabashin Najeriya. Captain Umar Adam shine kakakin rundunar wanzar da zaman lafiya nan jihar Plateau ya mun bayani kan yadda lamarin ya auku.
Wasu ƴan tsararu su ne suke ta yada jita-jita ba dan komai ba saboda suna so su yi amfani da wannan daman dan su biya bukatunsu. Wannan bukatun nasu bai wuce sata ba. Mutane suna guje-guje suna barin shagunan su a bude su kuma su yi amfani da wannan daman su musu sace-sace. Amma kuma mu a matsayinmu na security da muke da haƙƙin tabbatar da zaman lafiya a Plateau State already mun riga mun zuba sojojin lungu-lungu layi-layi saboda su tabbatar cewa zaman lafiyan nan da muka samu ya ci gaba.
To akwai masu cewa har an kashe mutane, kuna da tabbacin haka? Kai bayanin cewa ba a samu rasa rai ba? Amma akwai waɗanda suka jikata?
Akwai dai waɗanda dai aka suka dan wadi dai garin guje-guje suka dan wadi suka ji ciwo. Mutane su kwantar da hankalinsu kuma muna so su mana su kawo mana bayanai da zai ba mu dama mu samu mu turke duk waɗanda suke da tunanin cewa za su kawo wani tashin hankali kuma duk wani taro da suka gani ana yi wanda ba su yarda da shi ba shi ma nan da su iya sanar da mu.
Na tattauna da wani ɗan ƙabilar Ibo wanda lamarin ya auku a gabansa.
Abun da ya faru muna shago. Muka ga mutane suke gudu saboda ina wurin. Muka ga wanda sun yi amfani da wuka a wuyan shayi. Da wani a baya wani kuwa da ke ciki. To mun fara gudu ayi mun rufe shago kowa yake gudu ayi. Ni da na sa ba ɗaya a keke. A mashin a keshi hospital a Jan Kwano.
Shi ko daraktan hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Langman ya buƙaci jama'ar jihar Plateau su rungumi zaman lafiya.
Mun ji abin da ya faru mun ji cewa akwai dan damuwa dan hargitsi kaɗan ta wajen gefen gangare zuwa wajen katako da kuma sauran wurare. A shekaru biyu da suka wuce a Plateau mun samu zaman lafiya. Kokari muke mu keɓe wannan zaman lafiya mu ga yadda za mu ci gaba da tafiyar wannan tafiya haka ba wata irin matsala ko tashin hankali amma wannan abin da ya faru ya sa mutane gaba ɗaya sun ruɗe. Amma gwamnati fa ta riga ta ɗauki mataki an tura su jami'an tsaro zuwa wayannan wurare domin su ganin cewa an samu zaman lafiya.
Amma kun samu sababbin tashin wannan hankali?
Mun ji labari an ce dai wai wayansu yara ne suka je suna bantare ko me zake cewa wayansu shaguna na inyamurai su ma suna ramako ne abin da ya faru aka ce wai jiya ko shekarun jiya ne a Enugu wai an ce ana tare abin nan su manyan motoci ana tambaya an arewa su fito so su ma yanzu ramu ko suke yi amma kuma kinga wannan ba shi bane ya kamata ya zama abin da za a yi duk abin da zai kawo ta hanya tashin hankali gaske gwandan mu guje shi saboda haka mu yi kokari mu yi zaman lafiya da juna mu yi hulɗa da juna domin a gani cewa an wallafa zaman lafiya a jihar Plateau
a halin da ake ciki dai komai ya lafa sai dai jami'an tsaro na ta sintiri a gari sun kuma kafa shingaye don binciken ababen hawa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
kafin ku ji shirinmu na gaba ga wannan
masana tattalin arziki na musulmi da wanda ba musulmi ba su ittifaki a inda mutane suke da yawa na ake samun ci gaban kasa kun mun gane haka a shin da India a yau
Malam Jibril Isa Bana wani mashawarcin ministar al'umma a game da addinin musulunci na ganin mutane na yi wa batun tsarin iyali mummunar fahimta
kai alfahari da taro na banza wanda baya da amfani
To a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin su wake wannan magana a ina kuma suke wannan magana kuma wanda dalili yasa suke wannan magana Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16 ga kuma shirinmu na gaba
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu Jama'a masu sauraro assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin To kamar yadda muka yi muku alƙawari a makon jiya mun muku alƙawarin ce yau cikin yaddan Allah Dr. Munir Mustafa kwararre akan cututtukan dake saurin yaduwa na Jami'ar Pittsburgh dake nan Amurka zai mana bayani akan dabarar nan ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda yayi hasarar ruwan jikin shi a sakamakon amai da gudawa kuma zai mana wannan bayani ne a saboda barkewar annobar kwalara da aka samu a sansanin yan gudun hijira dake Maiduguri tare da fatar bayanin da zai yi mana zai taimaka wajen samun saukin wannan ciwon sai a biyo mu a hankali to doctor kamar yanda muka yi masu sauraron mu alƙawari a makon jiya wannan dabara ta garwaye ruwa da sukari da gishiri ana baiwa wanda ya hasara ruwa a jikin shi ya ake yi
wato shi hada ruwan gishiri da sukari ana bukatan a samu ruwa da aka tafasa shi ya huce kaman shi tafasa wannan ruwa zai tsaftace shi ya kashe wata kwayar cuta da take ciki idan ya huce kuma ba wai da zafin sa ba in ya huce sai a samu karamin cokali irin na nasara na shan shayi in aka samu karamin cokali za a samu sukari kamar karamin cokali 6
to
sai a samu gishiri shi kuma rabin karamin cokali wato kada a cika karamin cokalin shi kuma sukari za a cika amma ba yayi tsiri ba
to
wato a dai cika shi daidai wa daida idan aka cika wannan sai a hada shi da ruwa shi kuma ruwan ana son kwatankwacin awon kwalbar Coca-Cola guda 3 wato madaidaiciyar kwalbar Coca-Cola lemon Coca-Cola da take dai gama gari idan kuma babu kwalbar Coca-Cola kamar karamin kofi haka na shan ruwa guda 5
to
wannan shine daidai da lita 1 da tana tsara to idan aka hada wannan a cikin mazubi mai tsafta za a bawa za a bawa yaron da yake ko yaro ko babba wanda yake amai da gudawa ana so ya zama cewa wannan ruwan gishiri da sukarin duk sanda mutum ya akai harawa ko akai bayan gida ya zama an sha wannan abu, kuma kwatan kimancin kwatan kwacin yawan da aka sha ana so ya zama kaman kwatan kwacin yawan harawar da akai ko kuma kwatan kwacin yawan bayan gidan da akai.
To ba za a iya maida shi kawai kaman mutum kawai zama ruwan da zai sha ba?
Eh, za a iya maida shi idan so samu ne ya zama kamar ruwan sha, ana a sha shi da yawa, kuma in an sha ma misali ya fi yawan kaman harawan da aka ko bayan gidan babu laifi.
Amma
dai ba a so ne a zama ya zama an sha kaɗan, wato ko an sha ya wuce haka ba laifi, amma idan aka yi saboda ita cuta amai da gudawa ta yanda take illa ta hanyar ƙarar da ruwan jikin mutum, shi kuma wannan ruwan gishiri da suka yi kamar yana maida
yana mai gurbin abinda mutum ya yi hasara kenan.
Yawwa, ya dan sa wa musamman yara ya dan sa wa mutum karsashi ya bashi karfin kuma da zai dan ci abinci ya harkoki.
To a saboda haka kamar in mutum ya yi kwana uku kwana hudu yana ta amai da gudawa ai ta bashi kenan.
Eh, ana so ai ta badawa zuwa, amma idan abin ya wuce kamar yini ko kuma kwana kamar misali yanzu idan ya sai a garzaya asibiti, kamar idan mutum ya fara wannan cutar da cikin dare sai a yi maza a hada wannan
dabara
shi da sukari a hada wannan dabara ce ta dan lokaci zuwa kamar rana ta yi safiya ta yi kuma a garzaya a je asibiti.
Wato ka a bari dan ana wannan dabara kawai a ta dirka ma wannan dole a kai mutum asibiti
ko yaro dole a kai, saboda idan kuma abin ya fi karfin abin da idan cutar ta fi karfin wannan za ta iya yin illa ko ta yi kisa a dan karamin lokaci, saboda haka wannan kamar taimakon kai da kai ne na dan karamin lokaci idan
ko kuma za a ce taimakon gaggawa.
Yawwa, taimakon gaggawa ne idan cuta ta yi sauki a dan karamin lokaci, to fa lillahi alhamdu. Idan ba ta tsaya ba sai a garzaya kuma a nemi taimako waje
asibiti. To Allah ya sa a dace.
Amin.
Masu iya magana suka ce dama idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira.
Yawwa, to Hajiya Jummai, sannan kuma yanzu akwai haɗi ma da yake zuwa a haɗa, wato da gishirin.
Ya an riga an haɗa.
Da komai a haɗa, wanda hukumomin lafiya ko kuma a waje a chemist hakan da sai da magani ake samunsu. To shi wannan abin da ake bukata kawai sai ya zama ruwan, wannan ruwan kamar da aka ce mai tsafta na kwalba uku ta Coca-Cola ko kofi biyar sai a hada.
To in mutum ba zai iya saye ba ne dai tunda ka san sha'ani ne na kuɗi shi ne sai wannan dabaran ya garwaya.
Yawwa, sannan a kiyaye da tsafta, kuma duk inda wannan haɗin ruwan gishiri da sukarin ya kwana sai a zubar da shi a sake haɗa wani ko da ba a shanye ba.
To mun gode da wannan bayani da ka mana. Haka ne. Lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau za mu fara ne da wasikar da muka samu daga wajen Aliyu Musa Liman.
To,
akwatin gidan waya 016 a gona Kwatas Dukku a can karamar hukumar Dukku da ke jihar Gombe. Ya ce wai me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne, shin daga jinin mutum ne ko daga ko in mutum ya yi ƙyaman wani abubuwa ne?
To akwai abubuwa da ke kawo ƙaiƙayin jiki, fatar jiki. Na farko, ko wani abu ka ci wanda bai dace da kai ba, wanda Turawa ke kira allergy, in ka ci to wannan yakan sa ka rinka ƙaiƙayi, ko kuma wani lokaci wani abu da ya taɓi fatar jikinka wanda bai dace da shi ba, shi ma na kawo ƙaiƙayi. Kuma wani lokaci akwai wasu magunguna da mukan sha wanda ba su dace da mu ba, su ma duk waɗannan suna kawo ƙaiƙayin jiki Hajiya.
To ƙyama fa kamar mutum ya ko kai ƙyama ba zai sa ka kai
ƙyama ba zai sa ka yi so mu ƙaiƙayin jiki, sai dai ko za ka rinka jin jikinka na wani iri, amma ba zai sa ka rinka ji ƙaiƙayi a fatar jikinka ba.
To To misali da ka bayyana cewa wannan abubuwan suna janyo kaikayi din, ya mutum to zai iya gane me ke sa shi kaikayi?
To indai mutum ya lura, indai ka ci wani abu ne jikin ka son kaikayi, to abin da ke kawo shi kenan, ko kuma wani abu ka taba ko ya sa da fatar jikinka, ko kuma wani magani, indai ka lura abin da ke sa kaikayin ya faso ma.
To
indai ka lura abin da ke sa wannan kaikayin, to in ka lura abin da ke sa shi, to yawanci abu mafi amfani shi ne ka bar abin nan da ke sa kaikaye. To kuma ba gane ba wani lokaci akwai magunguna da ake bayar wanda suke rage kaikaye din.
To to ya ce wai irin kamar maganin da ake bashi ba ko baya mai magani ne? To wai kuma yake so wai ka gaya mishi irin maganin da ya kamata ya nema.
A to ba wakin zai ma jiya ba mu faɗin magani a wannan shirin.
Tunda idan aka abinda mutane ba su fahimta ba shine idan baka binciki mutum ba ka rubuta mai magani ka je kila ka ja mai illa.
Eh illa sosai kuma za mu yi abinda shawarar zan ba malamin shine maganin da aka ba in bai aiki yanda ya kamata bai komawa likitan da ya bashi wannan magani ce, to kaga maganin da ka bani to bai yi amfani ba, domin maganin kaikayin jikin akwai su kala-kala Hajiya, akwai wanda zaka sha ta baki, akwai kuma mai da za a iya shafawa. To duk wannan dai in yaje wanda aka bashi bai aiki sosai bai kuma har likita yace to kaga maganin da ka bani to bai aiki yanda ya kamata ba, ko kuma ya aiki ya daina, to duk wannan na iya faruwa Hajiya. Saboda haka ya kamata yaje wani likitan da ya bashi magani yace to kaga abin da ya faru,
tunda
ya canzawa kuma aka yi sa'a za a iya warkar da shi.
Tunda tana yiwuwa idan aka ba wani magani sai kaga ya mai aiki yanda ya kamata, wani kuma idan aka bashi in ba ai dace ba zai samu sauki ba.
Eh gaskiya ne, domin jikinmu ko da yake iri ɗaya ne amma muna dan bambanci kaɗan kaɗan wani lokaci Hajiya.
To ina fatan Malam Aliyu Musa Liman yana kusa kuma ya ji wannan shawara da ka bashi, kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa in yaje sai ya malikitan shi bayani.
Eh Hajiya.
To Malam Aliyu, ka buƙaci wata lambar da zaka kira, amma kuma kai baka ba da lambar da za a kira ka ba, a saboda haka in kana sauraron mu ina fatan yanda ka rubuto tambayan nan ka rubuto mana da lambar wayanka. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
da Talada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami mai matsakaicin zango da asubahin yau dinnan Juma'a. Makamin ya buta kan tsibirin Hokkaido mallakin Japan kafin ya fada cikin tekun Pacific. Motocin trailer dauke da kayan agaji na gaggawa da aka tanada ma yaran da matsalar gudun hijirar yan Rohingya ta shafa sun nufi kasar Bangladesh, inda dubban 'yan kabilar Rohingya na kasar Myanmar da suke gudun hijira ke fakewa, a cewar cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis cewa yana dab da cimma yarjejeniya da shugabannin Majalisar Tarayyar Amurka saboda kare wasu dubban matasa baƙin haure daga barazanar kura shekaru da dama bayan da iyayensu suka shigo da su Amurka ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce to amma fa duk wata yarjejeniyar da za a cimma sai ta haɗa da gawurtaccen matakin tsaro a kan iyakokin Amurka. To muna nan muna kan nazarin wani tsari bisa sharaɗin samar da gawurtaccen tsarin tsaro a kan iyaka, a cewar Trump a yayin da yake shirin tafiya jihar Florida saboda ya gane maƙidansa irin ɓarnar da mahaukacin guguwar nan ta Irma ta yi. ISIS ta yi ikirarin cewa ita ce ta kai hari da bindigogi da bamabamai wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 60 jiya Alhamis a kudancin Iraki. Sama da mutane 80 kuma sun samu raunuka a harin wanda ya kai ga wanda aka kai daura da Nasiriyya hedkwatar lardin Dihar a cewar jami'ai.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai Cuba Hiro Jiro ne da ya bada umarni da injiniyanmu John Ellison, ni Ladan Ibrahim Yawo ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shiri.